Kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin matayanan kizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 21 ga watan Oktoba na shekarar 2020 zamu magana ne akan zanga-zangar lumana da ke neman zama ta tarzoma a wasu yankunan Najeriya
ina ta ganin hoton bidiyo a kafofin sadarwa na tashin hankali
haka ne Amina ni ma dai musamman ma daga kudancin Najeriya ina nan ina ta tunanin mutanen gida
to Allah dai ya kyauta ya kawo mana karshen wannan al'amari
amin aminatu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan zanga-zangar ta #endsars inda ta jiyo daga wajen masu ruwa da tsaki sai ku biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance
To jama'a kamar da yadda Zara ta bayyana a farkon shirin zamu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ta fara tattaunawa da shugaban matasa da zai gabatar mana da kansa
Assalamu alaikum sunana Abdullahi Abubakar Wali shugaban matasa na Najeriya daga sudin wannan taro da ya kawo mu nan shine don mu gabatar da korafin mu akan abin da muka gani yana faruwa a tituna birane na Najeriya jahohi daban-daban ni a gani na zan ce zan yi ma matasa barka da arziki akan wannan nasara da muka samu matasa yau sun hito sun nuna mu gwamnati cewa ba su yarda ba da irin cin zarafi da wani bangare na hukumar yan sanda suke yi ma mutane a Najeriya to alhamdulillahi gwamnati da shugaban kasa sun ci kukan mu shugaban kasa ya fito kai tsaye ya yi amanna da wannan magana ya kira shugaban yan sanda na Najeriya ya ce mishi wannan sashi na wannan hukuma ta yan sanda da ke cin zarafin mutane a dakatar da shi kuma alhamdulillahi shugaban yan sanda na Najeriya bai kasa gwiwa ba ya je ya dakatar da wannan yanki na yan sanda da ke wannan cin zarafin mutane abinda kuma ke da ban mamaki shine bayan an samu wannan nasara to sai muka ga abun nan da ake magana cewa ai wannan abun da ake kuka akan a dakatar da shi an dakatar to amma wannan korafin bai bari ba ya zama wani abu kamar na cin zarafin gwamnati ko kuma na shigantaka saboda akasarin matasan da ke saman titi zaki ruwa mashaya ne da ƴan wanda ba su da harakan yi abu ne ya zama wanda babu hankali a cikin shi because ya matasa kun zo kun ce ga abun da kuke so gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abin ta ce nayi muku to me kuke jira kuma gwamnati nan ta yi alƙawari ta ce za mu duba kuma yanda za mu sake tsara yanda hudodin ku za su kasance da matasa ban san wani abin da zai sa a ce matasa sun hito kuma yau har ya kai da stage ana buge-buge ana jehe-jehe ana fashe-fashen motoci ni a gani na akwai wata kullalliya saboda mun samu bayanai daga kungiyoyi na ma'aikatu na asiri cewa akwai wasu mutane wanda suke ganin manya ne marasa kishin kasa wanda ke so Najeriya yaki ya barke abin da ba su sani ba shine yakin nan idan aka ce ya barke babu wata kasa a duniya za ta yi daukan mutanen Najeriya sannan yau da irin wayannan abubuwan ne makiyan kasashe na dama da duniya irin su Syria irin su Libya suka samu kansu wasu mutanen banza suka je suka jewa su Egypt yau ga sunan ba su zaman lahiya to mu a matsayina na shugaban matasa a Najeriya shi yasa na tara matasa a nan kina ganin su ba iyaka zai musu bayani wannan abun su guje shi ba gaskiya bane babu shi abu ne wanda suka ce suna so kuma gwamnati ta yarda kuma tayi so sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka matasa ina ganin za mu kira tara zo zauna mu hada mu chatto daga yau an dai don mu ne a matsayina na shugaban matasa na Najeriya na kira cewa wannan zanga-zangan da ake yi cewa an hito na wannan kungiyar na wannan reshe ne yan sanda dake cin zarafin mutane tunda an soke shi saboda haka madaidan shugaban matasa na Najeriya na ce wannan zanga-zanga a bashi babu shi ya gare kuma mun gode da abin da gwamnati ta yi
ka ganin cewa a cikin irin gurbin da matasa suka fito suka yi sun ce bayan sanarwar shi inspector general na yan sanda don bai kai wato sa'o'i 24 ba sai aka ci gaba da kuma cin zarafin mutane wanda ma har ya kai ga an kashe wani matashi a jihar Lagos ba duk da wato sanarwar da shi wannan inspector yayi to kuma ganin haka cewa su suka fito kare fitowa suka ce to ka mu jami'an sa ba su ji wannan kira da yi ba kuma duk da haka ana ci gaba da kuma wannan sauyi da aka ce wai an sauye wannan runduna duk da haka mutanen da suke ciki su ne fa suke ciki kuma wato kenan ba za a samu cimma manufar da ake so
shi shugaban yan sandan Najeriya ya ce duk wani ma'aikacin dan sanda da yayi aiki a wannan reshen na SAS kamar yadda suke faɗi ba za a sake bari yayi aiki a cikin wannan sabon kungiyar da suka jiro ba kowanne zai koma office ya ainihin aikin shi na dan sanda sannan in kina magana kaman kashe-kashe da yake magana albarin baki wani labari dan gudu da yawaro a Lagos din da ake magana wasu suka taso sai matasa zaune gari banza suka je suna kwashe shagunan mutane suna ɗiban kayan mutane sai masu anguwa suka ta suka zo ka samu yan sanda suka ce musu ku zo ku taimake mu ga zaune gari banza can fa suna fashe mu na shaguna suna ɗiban kayan mu sai yan sanda suka ce a mu kan kun ga inda aka je muna nan za mu tsaya saboda muna gudun mu je kuma ku ce muna kashe ku to kaga duk irin wayannan abubuwan mutanen banza sun shigo cikin wayannan abubuwan suna ta sa matasa suna ba su wani tunani na daban wanda abun ba gaskiya hajiya ke da kanki in zaki duba tsakani da Allah eh muna saba ya cewa gwamnati tana da kurakurai irin nata tunda ai ba Allah bace to amma kuma inda ka ce mutum kana son ya maka kaza kai tsaye bai gaugawa ba yayi maka to saboda Allah me yake nema wurin shi in ban hukumara mishi baya to ni a gani na tsakani da Allah mu hito mu mara mu gwamnati baya mu bata goyon baya tunda yayi alƙawari ai shugaban kasa dattijo ne shekarun shi babu wanda yake da ma duniya yanzu nan ban da kuma ga ubangiji shi a matsayin shi yanzu zai ce zai kariya ko kuma yayi wasu manganu da ba gaskiya ba ko kuma yayi wani alƙawarin da bai dace ban tunanin wannan abin da zai taro daga gare shi yanzu saboda haka tunda yayi alƙawari yace za a gyara hudda tsakanin yan sanda da wannan reshen da matasa to mu bashi dama yayi wannan abubuwan amma ba yayi wannan zanga-zanga ya ci gaba ba
to a cikin taron da aka gudanar a taron ne an ce za a kafa wata wato committee wanda za su sa ido ko kuma su yi bincike dangane da wannan batu na kawo ƙarshen wannan runduna ta yan sanda to kuma an yi batu cewa za a fitar da waɗansu jagorori musamman jagororin matasa sannan kuma daga fannin kuma yan sanda an ce za a fitar da waɗansu yaya kake gani kuma wanda kuka san ku za ku yi a matsayinka na jagora a wannan kungiya ta matasa
eh to muna yanzu haka da nake miki magana mun zauna da shugaban yan sandan boye a shi director general na SSS mun zauna mu yi magana da shi kuma za mu yi zama da inspector general of police za su bayyana mana irin shirye-shiryen da suke so za su yi kuma mu kuma za mu gindaya musu ka'idojin mu da abin da muke gani zai kawo muna maslaha a irin wayannan tsare-tsare da za a shirya so abu ne wanda su ma sun ba mu dama kuma ni a matsayina na shugaban matasa manyan kasar nan sun kira mu sun ce muna mu zo mu zauna da matasan mu mu ba su hakuri duk abin da ake tunani za a zauna za a shirya kuma gwamnati shirye take da wayannan shugabanni na hukumomin tsaro shirye suke su yi kuma su duba ga abin da dai ba zai saba ma dokar kasa ba za su yi kokari su tabbatar da wannan abin da aka shirya da gwamnati ya wakana
me kake ganin ya wato tunzurar da matasa ganin cewa wannan karan fa sun fito kuma da irin wannan bore da babu ji ba gani me kake gani ya cin zarafi shin akwai wani hakokin su ne da gwamnati har yanzu bata cimma ba
zan iya cewa akwai tsakani da Allah matasa suna dan cikin wani hali na rashin samun aiki ba wato ina so mu yi gwamnati adalci amma sai ina na shugaban matasa na Najeriya ba mu taba samun wata dama inda shugaban kasa ya ce yau an ware kudi naira biliyan 75 don a tallafa wa matasa ba ina ganin ba taba samun irin wannan ci gaba ba da har gwamnati za ta ce to yau wanga kudi na ware shi ne don in tallafa wa matasa na yi zama da ministan matasa da wasanni ya faɗa mini yace yanzu haka kamar ma an kaddamar da wannan portal wanda matasa za su je su cika kuma kana zaune ba sai ka san kowa ba sai kaga kowa ba za a sa maka wani abu a cikin asusun ka kamar misali da in ka ba su sunan wani cewa kana da wata masana'anta da kake ko kuma ka koya to gwamnati shirye take ta baka goyon baya saboda ka je ka shiga ba da wannan sana'a taka to ina ganin ai kaman in aka duba ina ganin mu dan yi hakuri abu ne kin san dan adam da sauri amma in mun yi hakuri insha Allah wayannan abun duk za su wuce mu kan mu da muke nan a matsayin mu na shugabannin matasa ba zaune muke ba kullum bamu nan muna ta kokari mu je mu ga mayan nan mu hada musu abubuwan haku duba to alhamdulillah ni ba wanda ce matasa an yi nasara ai tunda har gwamnati ta fara jin cewa to wanga abun fa ya fara kawai matsayi matasan nan ransu ya don ba ta ban yana haka ba to tunda an yi haka kuma gwamnati ta yi hubbasa ta nuna cewa to ta ji abun da aka ce kuma za ta yi to ai sai ta mun ba gwamnati dama
bari mu je ga tattaunawar Shamsiya da shugaban committee amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa wato Nastura Ashraf Sharif
to ya zaka kwatanta ko ya kake ganin wannan yunkuri da wannan kungiya ta ƴan matasan Najeriya suka fito na ganin cewa an ji kukan su matasa kuma gwamnati ta ce ta dauki nauyin duk wani abu da kaje ka dawo tun daga shi har ta yanke ta ce cewa an wato kawo ƙarshen wannan runduna ya kake gani kuma duk da wannan abatu da gwamnati ta yi kuma matasan duk da haka ana samu waɗanda suke fitowa suke yin zanga-zanga har ilau
to da farko mu abin da gwamnati ta yi ba ce mutumin arewa adalci wajen daukar wannan hukunci da ta yi ba saboda mun yarda cewa ana samun cin zarafi daga jami'an yan sanda soja ba a Najeriya ba ta duniya ana samun wannan abu amma mu abinda muke kallo a lokacin da gwamnati ce ta dakatar da wannan abu su mutanen kudancin Najeriya da suka nuna cewa yan sandan sassan da ba su yi musu rashin adalci su yi musu rashin kyautawa to shi ke nan gwamnati ta soke musu amma mu mutan arewa muna fama da rashin tsaron nan shi ne abin da idanu mu a yau rundunar 'yan sandan nan ta wannan sassan tana taka gudunmuwa mai kyau da ƙarfi sau da yawa a wasu gurare da yawa a yankin Najeriya in ba kuma ta ba sau nawa a jihar Maiduguri wannan sassan suke kwato sojoji da motocin soji da 'yan boko haram suka kwace daga hannun sojoji kuma ni mutanen Maiduguri sun bar labari suna cewa yanda 'yan boko haram suke tsoron rundunar 'yan sanda na sassan ba sa tsoron sojoji haka so da haka mu kin ga a zo muna halin da muke ciki na wannan rashin tsaro a zo a ce an ruguje wannan abin kuma an kwashe 'yan sanda ce su koma Abuja su tare Abuja yanzu ki auna ki gani daga ranar da aka ce an rushe sassan zuwa yau ki duba yanda ake attacking ƙauyuka a yawancin Najeriya kin ga jihar Katsina a ƙarƙashin sabuwar local government da fasakar local government da batsarin ƙauyuka da dama a kwanakin nan irin bidiga gadin suka shiga ƙauyuka suna cewa mutane abin da suka gada bi yake da sannan ga abin da ya faru a Kagara ƙauyukan Kagara nan saboda 'yan sanda janye su mutanen suka zo suka dinga kashe mutane suka rasa yadda za su yi sai zuwa suka yi police station suka ɗibi bindigogi ɗan banga suka fita sai suka tare suka tare su ƴan bindiga da gida mu abin da muke kira shi gwamnati ta duba halin da mutumin arewa yake ciki wannan sabon rundunar 'yan sanda na sarrafa to a ba su kayan aiki a ba su horo da koyarwa yadda za su iya maganta da tinkarar waɗannan ƴan bindiga da gida boko haram da aka shekarar 12 ana fama da su mu shi ne sanin mu kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci akan harkar tsaro shi ne abin da taron mai faɗa ko muka fara zanga-zangar arewacin Najeriya abinda muke kira gwamnati ta fito ta ayyana dokar ta bace akan harkar tsaro ta kuma ba wa jami'an yan sandan nan makakayan aiki da makamai da horar wanda za su iya tinkarar waɗannan yan ta'addar suke da mu arewacin Najeriya wannan shine murayin mu akan wannan abu
to ganin kamar mu dawo kan wannan taro da aka gudanar ganin yanda aka haɗo yan kabilu kuma yan kabilu a cikin fadin Najeriya daban-daban kuma da ma matasa waɗanda a wannan karon an gani cewa wato muryar matasa an ji shi gwamnati ta ji muryar matasa kuma har yasa ta yi yunkurin daukan wannan mataki shin ya kake ganin wato matasan Najeriya za su ma su fito su bayyana irin damuwa da ke ci musu tuwa ƙarya musamman ma a yankunan su
wannan gaskiya ne cancin Najeriya ai abinda masu mulki suke yi da ɗan siyasa da manyan mutane shi ba sa san shi matashi da gane san kansa ki auna ki gani abinda alƙali masu kanuna ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne ɗan shekara 18 zuwa shekara 35 su ne kaso 63 na mutanen Najeriya to idan da matasan Najeriya sun san kansu ai duk wannan mulkin da ake na kama kariya ai ba za a yi musu shi yau rana ɗaya da matasan Najeriya suka ce ba su yadda da albashi da kuɗaɗen da ake ɗauka na bawa sanatoci ba da yanda aka mai da kwangila a ƙasar nan tsakanin ma'aikatan gwamnati ce da sanatoci da su 'yan siyasa gaba ɗaya arzikin ƙasa an rike shi a tsakanin waɗannan mutanen guda so da haka shi yasa da 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati su ne suke yankin karansu ba babbaka a kan harkar ƙasa da arzikin ƙasa to da yau matasan za su taru su ce ba su yadda da wannan abin da ake yi ba a yau sai an canja wannan abubuwan da za su haɗu su haɗa kansu su yi haka a yau sai an canja wannan abubuwa
to baka gani yanzu an ɗau hanya
ai shi ne nake gaya muke ni ina goyon bayan wannan al'amari ba wai magana su sa za a tsaya ai ba mun san su wanda su ta zanga-zanga suna ɗauke manufofin su ta daban amma in dai gaskiya ce a zo da sai a duba matsalolin ƙasar nan kin gani yanzu matsala mafi girma a ƙasar ita ce harkar rashin tsaro a fara tsayawa a sa gwamnati a gaba sai an kawo tsaro a zo a rage kuɗi da ake kashewa wajen harkar tafiyar da gwamnati ana dorawa mutanen ƙasa da talakawa da ragowar 'yan ƙasa harajai da gaira babu dalili kuma su ta ana matsa su kuraren ko kuraren suna zamewa suna tafiya aljihu wasu kuraren mutane a yaƙi wannan sannan a zo a yaƙi maganar cin hanci da rashawa a tsarin mulkin ƙasar inda matasan za mu so su sasa da kansu shi ga wanda suke so kenan a yi ki ba wannan abin wata guda sai a biya canji a ƙasa a tsaya a dubin matsalolin da suka dami al'umma ai magana su ba a ɗauki wani ra'ayi ko nosu 'yan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciyar su na siyasa a ciki ba a tsaya a yi wani amfani da abin a gyara ƙasa shi ne abin da yake mai kyau ba a bi ra'ayin wasu 'yan siyasa a sa wani abu na siyasa a cikinsa ba mun an ce za a sa wani abu na siyasa da ra'ayin a sa wani ɗan siyasa a sa wani abu ba za mu shiga ciki ba.
Har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma sai jihar Kaduna inda Shamsiyya ta yi mana hira ta waya ta ruhu da masanin harkokin tsaro a ƙasar Manjo Yahaya Shiku.
Su wannan runduna ta SAS ko kuma rundunar 'yan sanda inda su aka fi zargi a kai kusan kawai ana fakewa da guzuma ne a harkar sana domin akasari duk abin da suke gudanarwa suna gudanar da shi ne tare da goyon bayan gwamnati ko kuma wurin taimakawa gwamnati ta cimma wani abu nata. Misali in muka ɗauki abubuwan da suke faruwa a jihohi duk wani abu da wani gwamnati zai yi to za ki ga sai ya nemi goyon bayan 'yan sanda musamman misali mu ɗau jihar Kaduna inda muke a nan in yau gwamnati za su je su yi abin da yake na rushe-rushen gidaje ne na mutane wanda ba an biya diya ba ne za a karɓa wurin sai an nemi 'yan sanda sun yi rakiya. Za a cika motoci da 'yan sanda a je su yi tunga a gurin daga ƙarshe a abin da za a yi to in an kasarin irin wa'annan suka rubuta korafi dole sai sun faɗo 'yan sanda a ciki bayan wannan kuma yanda 'yan sanda a haƙiƙa wasu lokuta ake gani suke yi akan tituna sukan wuce gona da iri wurin gudanar da aikin su. Me laifi yazo ya wuce ba a yi wani abu akan sa ba sai wanda bai da wani laifi ko bai san ga masa ba shine sai a dau mataki akan sa. To in an samu wanda suka sa mai za a dau mataki, wayansu kuma a irin arewacin Najeriya waɗanda mafi yawa zaka ga an baro Allah ba mai cewa zai ja da hukuma, amma a yanda al'amura suka taso daga kudancin Najeriya yanzu ta bayyana har waɗanda ba su so su yi magana ga shi yanzu suna yi daga nan kudan arewacin Najeriya suna nuna ai su ma can baya an yi musu. Kuma ina tsammani kasancewar abin ya yi a cewa gwamnatin tarayya yanzu ta ba gwamnonin nan dama su je jihohinsu don gudanar da bincike akan haka.
To a iya cewa wato kenan duk waɗansu laifuka da waɗannan ƴan sanda suke kamar yadda kai bayani cewa a wani lokacin ma har da sa bakin gwamnatoci daga jihohi. To idan muka duba a wani bangaren kuma a cikin duk har ilo a cikin wannan kididdiga da aka fitar, an fitar da cewa akwai inda waɗannan jami'an ƴan sanda suke wato karɓan cin hanci da rashawa wajen yadda suke karɓan suke karɓan amshan kudaden beli wanda bai kamata ba, kuma wanda an duba an gani cewa a irin wa'annan abubuwan baya ciki.
To gaskiya maganan yanda ake kuka da su musamman akan beli ko mutum ba mai laifi bane, mutum da ya riga ya je wajen ƴan sanda da niyan wani ya je an sauri laifi ko an kai korafi a kansa, to ba zai fa iya fita haka nan ba sai ya kashe kuɗi ko sai ya san wani wanda wannan gaskiya abu ne wanda yake jama'a sun dade suna kuka. Zaka ji suna yekuwa suna faɗan cewa beli kyauta ne, amma hakikanin gaskiya kowa ya san ba kyauta suke ba da beli ba sai ka san wani ko kuma sai ka kashe kuɗi. Sannan abin da ya shafi na hanyoyi, wani lokuta zaka ga a hanya ma ana tafiya hanya ta cushe yanda za su fito saboda suna riƙe wani babba ko wani sanata ko minista su zo suna faffasa motocin mutane in ba a kauce an ba su hanya ba saboda kawai suna rikiya. To duk wannan yana da cikin korafe-korafen da ake yi a kansu, kuma abu ne wanda a gaskiya tuntun ya kamata a ce a ɗan mataki ya kamata a gyara. Amma yanda ake gudanar da abubuwa a ƙasan talaka ya ta kuka akan al'amari ba za a ɗan mataki ba sai abin ya kure ya kai irin wannan yanayin shine daga ƙarshe za a zo ana fitar da alƙaluma ana cewa eh lallai an san da haka. Wannan kuma a ƙarshe ya zama to kowa bayan hari kenan.
To kana ganin wannan ne kai wato ya tura al'umma bango ya sa har suka fito suke irin wannan zanga-zanga na cewa suna nema a samar masa da haƙƙinsu. Kana ganin irin wannan?
Irin wannan ne saboda ai a cikin wanda suka fara maganan wannan al'amari na kawo ƙarshen wannan runduna ta SARS suna magana ne akan cewa cin zarafin da take yi ya fi ƙoƙarin da take na wurin wanzar da tsaro. Kuma al'amarin da za a duba shi ne bai yiwuwa a ce a ɗibi kuɗin talaka a sai ma ɗan sanda bindiga a horar da shi a bashi yunifon kuma ana biyan shi albashi, amma daga ƙarshe ya riƙa amfani da daman shi da wannan makamin akan kuma talakawan da su ne suke ɗawainiya da shi wanda kuma haƙƙin shi ne kare lafiyarsu da dukiyarsu. To wannan ya sa mutane sun ga abin kaman ya zama to dole a ga mataki irin wannan domin gwamnatin ta zama an ba a yi kara ba ba ta ji irin yaren da ta sani kenan. Mu a nan arewacin Najeriya abin da ya fi damu mu na rashin tsaro mun san cewa ba za a ta'allaka shi gaba ɗaya akan ƴan sanda ba domin aiki ne wanda yake ya fi ƙarfinsu gaba ɗaya, amma dai duk da haka gwamnatin da take da ƴan sanda irin waɗannan kuma suna iya ƙoƙarinsu ya kamata a ce sun mai da hankali ne akan taimaka talaka ba kuma ba su lamari ba.
Shirin namu Shamsiya ta tabbo mutanen Lagos inda ta tattauna da Comrade Ya'u Alhaji Musa Sakaba, jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa na jihohin yammacin Najeriya, amma zai daɗa gabatar mana da kansa.
Jagoran ƙungiyar haɗaɗɗiyar matasan arewa marmacin yammacin Najeriya gaba da jihohi shida, bai ɗan masani ne na FESTAC. A gaskiya zahiri abinda su ƴan sandan sa suka yi sukan wuce gona da iri. Da akwai waɗanda zai fi su da kai su ba bai fi ma cancanta ma a tsere su na minti 20 ba, amma suna prison. Wasu kuma an kashe su a tsare yaro a kama yaro yanzu a ko wani yaro ana ce mai murtala daga alaban rago yake sun kame shi sun anshe mai laptop sun anshe mai wayan shi yana da kuɗi 180,000 a akaunt suka zare
yan sanda kenan su ɗan jami'an tsaro kenan
ɗan sanda eh ba dukan su ne babarayi amma mafi bannar da suke yi ya baci za a ga mutum da kai kaga mutum ba ma kace ɗan sanda bane yayi kalan ho yayi sa wani irin gashi ga wani kaya daban da kai gashi kaga barawo ya design ɗin kanshi ya sa ya wuri guna ne marasa da kyau da kaga su ba wani kayan yi ko tare da su suna cin karan su ba baka amma gaskiya ba dukan su ne ba ta duba domin a ko inda ke okurdo inda mu mun ga sun yi aiki sun kama barayi sun kisa a ko barayin su gagara har sojoji tsoron su ke duk wani mai gida duk wani mai burgima gida da gidi da ake a kasar a kasar okurdo wannan fesu shi ake ji amfani da shi yana kashe mutane wallahi yan sas ne zo gama da shi to a gaskiya Allah suna kokari sai dai mafi yawan abubuwan nasu yana baci domin wani za a kama shi a kashe shi ba tare an kashe kotu an san me ne gaskiya abin da ya ba duk ne shi a ce amma a gaskiya Allah suna aiki amma mafi yawan su ba su da kirki
to shin kana ganin cewa wannan kamar yanda na yi magana na ce adadin yana da karuwa ko in ce ya karu wanda kan ana ganin ko ba a daukan mataki ne da ya kamata akan waɗannan jami'an tsaro wanda har yake sa yawan cin zarafin da suke wa al'umma yake da yawa
to gaskiya ba daukan mataki ita gaskiya dai ce amma da abun ya baci so kisan din a nan kudancin Najeriya an yi na'am da shi jama'a sai mana bar shi domin suna wuce gona da gari amma a yawanci kamar irin kasashen arewacin Najeriya inda ƴan ta'adda suka addabi jama'a wayannan mutane na aiki yanzu kamar DCP Abakari wanda yake bana zaton cewa har yanzu za a samu ɗan sanda Haziki wanda yake ya kware ya kai duk inda yake Kaduna dole za a ji ake ɗan sanda wannan zai yi a ce irin wayannan mutane an ce su ga aikin tsaro ba karamin hadari bane a ƙasa amma a cikin ƴan sanda din musamman a ce maka a nan ƙasar kudancin Najeriya nan ƙasar kudu kudu nan wallahi tallahi suna cin zalo fiye da yadda ake zato mu abu ne muka nema a yi ma ƴan sandan nan a yi reform din su a masu kuskurima a gyara aikin nasu duk wani a gari na yana da mummunan laifi a kawar da shi daga aikin ɗan sanda yanzu kuma ma ƴan za a yi wani abu fi sabili da shi ne a da new civil society kungiyoyin kare aikin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatan duk inda za a aiki ake su na taɓa zuwa police station ni ɗan human rights ne na taɓa zuwa police station a Ijora Badiya na nuna katina na identity katina na memba ɗin na cewa ni ne shugaban ƴan human rights na Southwell kaza wallahi dai duk wannan station ɗin ta kashe abin da ya kawo min mari ya sa wani ya kama ɗan arewa ne ɗan sandan shi wanda aka sa ya kama ni ya kama lalla min mari har bayan kanta ya sa aka ji a kulle ina da kuɗi 10,000 ai ba sas bane
me yasa me yasa to
eh ai ba yan sas bane duka mun wannan abu ɗan kuɗi na 10,000 aka ce aka zo aka kwace mun amma da kira IGP monitoring unit da Abuja suka sa baki billahi lazi kuɗi na aka maida mun da kuɗi na identity card na aka maida mun CC ba aka kashe ba suka sa ko wanda dawo gida
saboda me suka maka hakan
wai kawai wai ni zan nuna musu ɗan human rights ne me ni da ni dan kunga kara ke da hadan ne kaza kawai aka mana wannan abu a nan Ijora Badiya wani biyo a nan Ijora Badiya wallahi billahi alazim to amma insha Allah zai zo karshe domin abun ya riga baci ma marasa gaskiya zai shiga cikin wannan al'amari sun fasa prison sun fasa police station sun fito da barayi kidnapper da sauran su an dinda ai abun ana cikin hadari
baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce Aminu Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya